biyu bayan harin da mayakan Boko Haram suka kai a garin Garkida da ke arewacin jihar Adama a karon farko, gwamnatin tarayya ta kuturo da wasu kakin tallafi na abinci a daidai kawai lokacin da al'umman yankin ke mako kawo game da halin da suke ciki sakamakon wannan hari. Yayin kuwa harin da mayakan na Boko Haram suka kai sun ma lalata dukiya da suka da asibiti, majami'u da kuma gidaje, baya ga kan rayuka da aka yi. Mr. Andrew Tarfa da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ rashin jihar Adamawa, wanda dan asalin garin na Garkida ne, ya kuwa bayyana halin da al'umma ma ke ciki a yanzu.
To kaga wuraren da aka kokona wasu gidan na talakawa ne, to kaga yanzu yadda muke ciki yanzu nan abubuwa suna da wuya, yana da wuya yanzu a ce an kona ma mutum gida ya samu ya sake gina ta yanzu haka ne ya samu ya shiga, yana da wuya. To kaga za su buƙaci taimako su gina ko gidajen su da aka kokona da kuma abubuwan da suka rasa, inda hali jira gwamnati su taimake su da shi.
Kakin tallafi da gwamnatin kasar ta ma tura waɗannan al'ummu sun ko hada ne da shinkafa turamin sawa na mata baga taburmi. Hajiya Sadiya Faruk da ke zama ministan harkokin jin kai ta Najeriya ta bayyana ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi a yanzu.
Zo a bisa umarnin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mu zo mu kawo ta'aziyya ga gwamnan jihar Adamawa da su mutanen jihar Adamawa da mutanen Garkida da wannan ibtila'i ya faru da su a kwanakin baya, kuma mu kawo gudunmuwa daga gwamnatin tarayya ga wa'innan mutane. Kayan masarufi yanzu su muka kawo, bayan kuma haka za a wuce a ga muraren da aka yi destroying a ga yadda za a iya gyara su asibitoci da sauran wurare.
A kuna su bangaren jami'an hukumomin ba da agaji a jihar su ma taɓa laya kai kayakin ne ga waɗanda ko abin ya shafa, kamar da sakataren hukumar kai ɗauke ta jihar Alsaimun Muhammad Aminu Suleiman ya ba da tabbaci.
Ni ina tsaye a nan yanzu nan motocin nan za su kama hanya, ga kuma ma'aikata kowane mota za mu ɗora ma'aikaci guda ɗaya, kuma mun rigaya mun yi magana da ciyaman na Gombe, akwai inda za su je magariba su kwana a Gombe, gobe karfe 6 za su tashi with full security su ƙarasa Garkida. A idonmu za a so marabiyan nan, ma'aikatan nan za su zauna a wajen sai sun ga iya rabiyan kowa da kowa ya samu.
Cikin kwanakin nan dai akan samu sabbin hare-haren 'yan Boko Haram a jihohin Adama, Borno da kuma jihar Yobe, jihohin da balahirar ma ta fi shafa, batun da ko shugabannin addini ke ganin dole ne hukumomin su tsaya wajen kare haƙƙin al'umma. Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya kuma bayyana damuwarsa da cewa
abin da ya faru ko yake faruwa na wannan tashin hankali na Boko Haram na sace-sacen mutane da sauransu wani jarabawa ne da Allah ya kawo mana shi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganinsa. Sannan hukumomi kuma suna da dama da Allah ya ɗaura su a matsayin jagora. In kana jagoran al'umma to ka tabbatar da ka kare musu jininsu, ka kare musu dukiyarsu, ka kare musu addininsu, ka kare musu martabarsu, su kwanta lafiya. Tashi lafiya hakki ne na shugaba, waɗannan abubuwa sun tafi yadda ya kamata. Abin bakin cikin da abin damuwa ita ta'addanci ba ta da addini. Za ka samu cikin musulmai ana samun masu yin ta'addanci, cikin wanda ba musulmi ba za ka samu akwai masu yin ta'addanci.
Kamar Balalau shi ma shugaban kungiyar kiristocin Najeriya ta kan rashin jihar Rabaran Stephen Damamza kira ya yi da cewa
abubuwan fa sun yi yawa yanzu musamman a nan arewa mafi gabas. To ya nuna kenan cewa gwamnati ba ta faɗa mana gaskiya cewa Boko Haram da gaskiya har yanzu fa suna nan kuma suna da ƙarfinsu sosai, kuma suka iya su zo su rigitar da gari su zo su aikata abubuwa da yawa.
Shugaban kungiyar kiristocin Najeriya ta kan kenan a jihar Adama Rabaran Stephen Damamza kuma koma da menene bayan talaka ko shi ne Allah sa a samu zaman lafiyan Ibrahim Abdulaziz. Fashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.